أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت. رب يسر ولا تؤثر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.
الله أكبر.
Wannan ita ce suratul qalam ko suratul nun, wa sunanta nun. Sura ce wacce ta kasance makkiya ta makka ce, mai aya 52. An kira ta da wannan suna suratul qalam saboda ambaton wal qalam yawma yasturun. Tana da cikin surori waɗanda aka fara saukarwa dan saboda ga ikra'a bismi rabbikal ladzi khalaqa, to sai kuma nun wal qalam ma yasturun, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Lallai tana farko kenan, saboda haka ta kunshi abubuwan da surorin Makka suke magana a kai, shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da amsa kiransa da yadda da manzanninsa da imani da littattafansa da imani da mala'iku da imani da tashin alkiyama idan an mutu za a tashi da hisabi. Wa'annan abubuwa irinsu su ne abubuwan da surori na Makka suke magana, amma surorin Madina su suna yin magana ne akan hukunce-hukunce. Tunda aka koma Madina kuma ai an kafa daula kenan, saboda haka abubuwa za su rika faruwa ana kuma yin hukunci a kansu. Saboda haka surorin Makka suna tabbatar da aqida ne, kafa aqida. Su kuma surorin Madina suna kokarin warwarewa mushkiloli na musulmi, irin abubuwan da zai wanzu a tsakaninsu, abin da ya shafi aurensu, abin da ya shafi cinikinsu, abin da ya shafi saye da sayarwarsu, abin da ya shafi dukkanin mu'amalolinsu. Da sanda ake Makka a ƙarƙashin hukumomi ake na kafirai, yanzu kuma an ci gashin kai. Saboda haka mu ne ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sabansa kuma za su warware irin mushkilolin da yake tsakaninsu su da kansu. Saboda nun wannan harafi marar wasali, Allah subhanahu wa ta'ala yakan buɗe waɗansu surori da shi ne don saboda ya nuna wa Larabawa cewa sun ce Alƙur'ani waƙa ne, sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam mawaƙi ne, sun ce a'a ba mai hankali ba ne, sun ce boka ne, ba abin da ba su faɗa ba. To shi kenan Qur'an nan da harshensu Allah ta'ala ya saukar da shi, kuma su mutane ne masu fasaha waɗanda suke yin alfahari da rubuta waƙoƙi da wannan harshe na Larabci, da shi suke tsara huɗuba, da shi suke yin magana, duk wani abu da za su firici da shi da larabci suke yi harshen su ne. To saboda haka ga wata kalma ko wani harafi gashi nan an kawo shi nun, to shi kuma wannan meye sai ku faɗa. Sannan kuma ai sai ku yi kwatankwacin Qur'ani tunda ku kun kware a waɗannan fannoni na waka da kuma lacca, tsara lacca huduba. To saboda haka sai ku tsara wani abu kaman Qur'ani din. Allah ta'ala ya kalubalance su su kawo koda surori ne guda goma, wato bi ashir suwari mufutaraya, ku zo da surori guda goma kagaggu suka kasa, wato bi suratin misli ku zo da sura irin ta Alkur'ani ko mai kankantarta, ko da kamar inna a'tainaka al-kawthara ne tsahonta suka kasa. To fatu bi shay'in min misli ku zo da wani abu to kamar sa, wanda yake da fasaha irin tasa, wanda yake da labari na gaibi irin nasa, wanda yake da balaga irin nasa, wanda yake da bayani irin nasa, wanda yake da nahawu irin nasa, ku zo da koma menene mu gani suka kasa. To tunda kun kasa in gaskiya ne abin da ya rage muku, ai sai ku imani da shi. Ko suka yi imani suka ci gaba da fadar irin waɗannan maganganun da suke yi wa Al-Qur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah in shi kansa ma ba su kyale shi ba. To Allah ta'ala yakan kawo irin waɗannan harafai ne. Wasu masu fassara sun ce Allah a'lam bi muradihi, Allah shi ne ya san abin da yake nufi da irin waɗannan harafai. Waɗansu suka yi ƙoƙarin su samo ma'ana, wacin da ya fara da na kamar irin harafin farko ne na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, ko sunayen annabawa misali, ko sunayen mala'iku. Saboda haka tunda sun kasa su kansu, kuma Allah ta'ala ya ce wa su kirawo shaidu, ko su kirawo wanda za su taimaka musu, aljanu ko shaidanu ko iblis ko bokaye, su zo su taru su taimaka musu zo da wani abu da Qur'ani suka kasa. Saboda haka Qur'ani mu'jiza ce talida, har yanzu zancen da ake ba a ta zamu wani wanda ya taɓa kawo wani abu kaman Qur'anin ba har yanzu. Kuma har tashin alkiyama haka zai zama, babu wanda zai iya kawo wani abu, kuma za a iya canza shi ba. Babu irin yunkurin da ba a yi ba a yanzu da a baya can don a dakushe darajar Alkur'ani, ko kuma ya kasance an canza shi amma ya gagara. Saboda Allah ta'ala shi ne ya ji ɓinci lamarin karewa Alkur'ani sautin Hijiri, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu ne muka saukar da azzikir wato Alkur'an, wa inna lahu lahafizun, kuma wallahi mu ne za mu kare shi, ba a isa a rage ko a ƙara ba. Komai ƙanƙantar abu ko madda ce ko kirkiri ne ko nakali ne ko gawar yaci ko suka ko runguma, in kana so ka ga yadda Alkur'ani lallai ba zai taɓu ba, tafi tsangaya ka gani. Abin da ake karantawa a makarantu na tahfiz, wannan ai rubutaccen abu ke karanta, ka yi tsangaya ka ga inda zai kasance ake rubutowa da ka, a rubuto rubu ko nusu ko izu gaba ɗaya, a zo a ajiye shi a cikin a gaban alarama da kuma 'yan kallo, ka ga irin yadda komai ƙanƙantar abu ko dungu ne na yaba abin sai an sa hannu, za a zo ana riƙe da tsinke. Abin da yasa ba a sa hannu saboda waɗansu suna da asiri, in sun sa hannu to sai su ɗauke da baƙin. To da aka gane haka to sai aka shar'anta sa tsinke, yin amfani da tsinke wajen nuna gyara a allo. Saboda haka babu yadda za a yi a tashi da gyara a allo komai ƙanƙantarsa, duk abin da ka yi. Waɗansu ma wani baƙi da za mu samu a gaba nan kastare, za ka ga cewa a Qur'anai waɗansu a rubutun za ka cewa kastare, za ka ga alif baƙi ne amma ba za a yi mai dungu a ƙasa ba. Su kuma irin wani ko tafanni irin suna nan su ma, in kai dungu sai a kama ka, ta ɗaurin kunya wannan idan ka yi, amma sai ya zama ka ɗaure gaba ɗaya za a ce buɗe. Ballan suna kuma baƙi, to saboda haka Allah ta'ala shine yayi wannan alƙawari ba za a canza ba amma sauran littafai wanda ya saukar da bai yi wannan alƙawarin cin na an cancanza su yanzu a tauran nan lingilan nan sun mai da ita yadda suke so yadda ransu yake so duk wani abu da ba sa so sun cire duk wani abu da suke so sun bashi mai yiwuwa sun ƙara da waɗansu abubuwa amma alƙur'ani fa kan ba zai yi ba wani ƙalami Allah ta'ala ko dai ya rantse da nun ko kuma nun ɗin ya kasance ta zama wani suna ƙoƙari wai su ce wai fi mahalli nasabi misali a ce iƙir'anu to duk wannan dai shi gashar ba shanu wannan nun zaman kansa yake ba shi da wani mahalli minal i'rabi mai yiwuwa Allah ta'ala ya rantse da nun ɗin wasu a wani tafsirai suna ta nun ɗin kamar shi ne wannan kifi na annabi Yunusa saboda shi ma ya shiga tarihi ko wani sunan ko wani kifi ne wanda ya kasance Allah ta'ala ya shi mai daraja to amma ana ne wanda ko rantsuwa ce amma ana suratun nun na jin awar suratun nun to kaga shi su ne misali irabi tun da yake in an ce nun suratun nun makke din wato sai a ce za a yi wa mimi shadda a yi saboda nu a rake ba ta ɗauru ba saboda haka sai aka idigamunta akwai a cikin ne nun makiyatu ko nun walƙalim ida ko a yi wa wau ɗin shadda tun da akwai ɗaurariyar nun ne ɗin sai a ɗauri sai a yi wa wau ɗin shadda walƙalim Allah ta'ala ya rantse da alƙalami wanda aka yi rubuta abin da yake launin mahu da kuma dukkanin ma alƙalamai na duniya gabaki daya waɗanda ake rubutu da su don saboda alƙalami da shi ake rubuta ilimin muka iri da shi ne ake rubuta tarihi da shi ne ake rubuta abubuwan da mutane suka aikata wanda suka faɗa ko wanda suka yi aikace jini ne ko wani rami ne ko wani abu suka yi na aiki to duk da alƙalami ake rubutawa saboda haka alƙalami yana da muhimmanci yana da girma ƙwarai da gaske manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon abin da Allah ta'ala ya fara halittawa shine alƙalami yace me zan rubuta Allah ta'ala ke rubuta dukkan abin da zai kasance gaba daya saboda haka ya rubuce dukkan abin da Allah ta'ala ya halitta da dukkan irin abubuwan da ya gudanar na al'amura ko waɗanne ilimi a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira duk sai da alƙalami ya rubuce gaba ɗaya sannan kuma aka yi miƙe shi aka hana shi aiki shi kenan ya zauna duk abin da ake a nan gaba ɗaya alƙalamin ya rubuce shi sannan an ce nun tawada suna ce sannan Allah ta'ala ya halicci alƙalami ya halicci tawada saboda haka alƙalami yana da muhimmanci ƙwarai da gaske Allah ta'ala ya rantse da alƙalami wa ma yasturun da abin da ake rubutawa da alƙalami abin da mutane suke rubutawa ma an tabi ni'imati rabbika bi majnun ya rasulullah ma an tabi ni'imati rabbi ba kasance sanadiyyar ni'imar da ubangijin ka yi maka ba ita ce annabtaka da sauran baya-baya da ya maka a ce wannan din shine ya mayar da kai wanda ya kasance marar hankali kai ba ka zama marar hankali ta sanadiyyar abubuwan da muka yi maka na ni'ima ba sanadiyyar ni'imar ubangijin ka ba da ya maka ba iri annabtaka da ceto da sauran irinsu wa inna laka la'ajaran ghayra mamnun haƙiƙa ajiran lada wallahi ya kasance gare ka wanda ya kasance gairan mamanun wanda ya kasance ladan da ba zai yanke ba ladan annabi sallallahu alaihi wasallama in an fara rubuta masa an fara kenan duk abin da ya aikata aka rubuta lada an riƙa rubuta kenan ba a dainawa gairan mamanun ko kuma wanda ba za a yi ma gori a kansa ba tunda Allah ta'ala ne ya yi maka babu wani mutum ko wata halitta da za ta goranta maka waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi maka don kuma a haƙƙin sauran jama'a ya zace aljanna ita ce wacce ta kasance gairin mamanuna wato ba za ta yanke ba jin daɗin lahira ba zai yanke ba gairin mamanuna والذين آمنوا وأمنوا صالحهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وأمنوا صالحهم أجر غير ممنون يازو سوسن إنشكاي كما إرن يدى يازو أسرور يدام إن الذين آمنوا ودسوه مني ما إرن سيازو سوت فسكلا إن الذين آمنوا وأمنوا صالحات لهم أجر غير ممنون لا داعي تبتا جريس واندبايا إنك وشيني الجنة لجنة من الجنة وإنك لألا خلق عظيم كما للي حقيقة كاكفن شيء على خلق عظيم حالي تادا لبيئة واجتكفن شيء كتاوة شيء كإيني أهلتر الله جباكي إيوان الله تعالى يجايا ووانا أبني أدوم قلي خلق عظيم هو سيدا وما ديكو يمكتاوة لبيئة amma ba zai zama ne dabi'a wacce ta kasance mai girma ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an tambaye na Aisha radiyallahu anha cewa shin yaya halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaki iya gaya mana sai ta ce kana kulquhu alqur'an shine halayensa shine dabi'unsa shine sifofinsa dukkanin abinda alqur'ani ya halatta shi dukkan abinda alqur'ani ya haramta dukkan abinda alqur'ani ya umarni yayi aiki da shi duk abinda alqur'ani ya hana yin aiki da shi shi ma bai aiki da shi ba kuma sannan me yasa ya zama haka har zai samu wannan yabo saboda duk a cikin mutane irinsa babu wanda ya kasance yake ɗaukar nauyin wahalhalu na isarwa da saƙon Allah irinsa da juriya da haƙuri da irin cutarwar da ake yi masa a saboda ƙoƙarin sadar da wannan saƙo na Allah subhanahu wata'ala wato ya fi dukkanin annabawa haƙuri ya fi dukkanin annabawa juriya wajen irin abubuwan da mutanensu suke yi musu wajen isar da wannan saƙo to saboda haka za mu gane cewar ayyukan alkhairi kai mutum kai za ka yi ƙoƙari idan ka yi ƙoƙari shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ta taimaka maka har sai ya kai ka babban matsayi na imani babban matsayi na walittaka babban matsayi wato na darajoji iri-iri a duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam dan cewa Allah subhanahu wataala ya zaƙe shi ya halicce shi shine mafi girma mafi ɗaukaka mafi darajar halitta gabaki ɗaya yake to ai shikenan kuma sai ya zauna saboda ka to ina ya ga ta zama kuwa ai kuma ai akwai godiya yasa yake azumi godiya shi yasa yake salloli har kafofinsa suna kunkumbura suna tsatsagewa saboda tsayuwar salloli nafila tsayuwar dare an tambaye shi an gafarta maka zunubanka na gaba da baya da za ka yi don me kake wahalar da kanka shi ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura kuma ba zan so na zama bawa mai godiya ba to duk abin da yake yi godewa Allah yake waɗannan ni'imomin da ya bashi sannan ne ya ɗari dukkanin halittar Allah subhanahu saboda haka idan an ce kulquhul qur'anu dabi'o'insa qur'ani shi ko qur'ani gabaki daya ya tattare dukkanin littattafan da Allah ta'ala ya saukar wa annabawa tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Isa alaihi salam da alqur'ani saboda haka dabi'unsa dukka ya kasance na littattafan da Allah ta'ala ya saukar kenan alqur'ani talkhisi ne wani samare ne na lauhul mahfuz saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama halayensa dabi'o'insa tazojinsa na lauhul mahfuz ne kuma har yanzu saboda haka Allah ta'ala yake wa innaka la'ala khuliqin azim bai gaya wani annabi ba saboda dukkan annabawa su ai kuma babu qur'ani a wajensu san da gane girmansa ya kai girma duk wani yabo da za ka yi masa ba za ka iya yin wannan yabon da Allah ta'ala mahaliccinsa ya yi masa ba saboda mai saboda duk wani sani da za ka yi masa duk wani sani da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi wa ba za ka yi masa sanin da Allah ta'ala ya yi masa ba duk wata ƙauna da za ka nuna masa ba za ka yi ƙaunar da Allah ta'ala yake yi masa ba. To saboda haka sai dai ka yibe shi gwargwadon matsayinka da gwargwadon abin da ka sani a game da shi kawai. Babu wanda ya san Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah, ba wanda yake san Annabi sallallahu alaihi wasallama hakikatan sai Allah subhanahu wataala. Saboda haka duk wani abu da za ka faɗa a game da shi kawai, abin da ba za ka faɗa ba ka ce shi Allah ne, wannan shi ne kawai abin da za ka faɗa ba. Amma ka ce shi mai girma ne, shi mai ɗaukaka ne, shi mai kaza ne, shi mai kaza ne, duk wannan faɗi, duk siffar da za ka faɗa faɗi, in dai ba wata siffa ce wacce Allah shi kaɗai ya keɓanta da ita ba, kama a ce Al-Khaliqu mahalicci, ko Annabi Isa ba mahalicci ba ne, don ya halicci tsuntsu, shi ga nan kuma sai ya zama mahalicci, sai ba mahalicci ba ne, kuma tsuntsun ma bai ce tsuntsu ba. Zan halli a ka hai ake tsaye kamar tsuntsu, ba za a ce da shi kuma almuhi mai rayawa ba shi Annabi Isa, don ya raya wa ‘yan tsirarin mutane da izinin Allah, ai ba za a ce kuma shi ganin ya zama mahalicci. Saboda haka irin wa'innan sufofi ne kaɗai ba za ka sufata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka in ka yabe shi da baka, ka yabe shi a huɗu ba, ka yabe shi a waƙe, a aikace, ka yabe shi ko mene wannan duk ka yi daidai. Saboda babu abin da za ka yi masa wanda ba a yi masa a gabansa ba na ƙauna. In waƙa ce ba abin da ba ka yi, amma sai a samu a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, a bayan sahabi a samu waɗanda sun yi wani abu da yake nuna soyayya da ƙauna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin irin wanda su sahabban ba su yi ba. Idan muka ɗauki yanzu yawan waƙoƙin Sheikh Ibrahim Niyaz na yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka cewa sun fi yawan waƙoƙin Hassan bin Sabit mawaƙin Annabi, sun fi yawan waƙoƙin Kansa'u, sun fi yawan waƙoƙin Abdullahi bin Rawaha, sun fi yawan waƙoƙin Ka'ab bin Malik, irin waɗannan mawaƙan na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka za ka iya yin waɗansu abubuwa waɗanda dama suke babu ƙaidi, waɗanda ma suka fi yawan na sahabbai ɗin, kuma ka yi su a lokaci kamar irin namu na yanzu, ladansu ya suka yi su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya faɗa al-ibada fi waqtil haraj, ibada lokacin haraj, wato ibadar da mutum zai yi a lokacin da ya kasance ake cin haraj. Ga abubuwa nan waɗanda za su iya hana shi na sha'awa iri-iri, kamar mu yanzu ga abubuwa ne iri-iri da za su hana ka, amma ka dage kake yi ka rabu da su, to sai Allah ta'ala ya baka lada kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar wato yadda zai baiwa sahabban da suke a tare da shi. Saboda haka Allah ta'ala ya nufe mu da dagewa, saboda haka a ci gaba da yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a yi kokarin yadda za a tsame shi daga janibi na uluhiyya ko janibi na rububiyya, ko wannan shi ne kawai. Babu wani yabo da za ka yi kamar yadda Allah ta'ala ke man yudiyar rasulu faqad asa Allah, wanda duk ya bi manzo ya bi Allah, ba kamar ya bi Allah faqad haqiqa ata Allah ya bi Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, in kun ce kuna son Allah, ka ce da su ya rasulullah fattabi'uni, ku bar wannan magana ku bi ni, ka gaya musu haka. In suka bi ka me zai faru, me yayi natija, me yayi result, me yayi outcome? Yuhibbukumullah, sai Allah ya so ku. In ba su bi ka ba fa Allah ba zai so su ba. Saboda haka idan ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka ji tsuntsaye biyu da dutse ɗaya, ka yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah kuma ya so ka, Annabi ya so ka, dukkanin bayin Allah su so ka. Kamar irin yadda idan Allah ta'ala ya tsine wa abu sai dukkan mala'iku su tsine, sai dukkan halittu ma su ma su tsine. Saboda haka idan kai abin da Allah ta'ala ya so ka, sai kowa ya so ka. In ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama a umarnin Allah subhanahu wataala, sai shi Allah din ya so ka. Idan ya so ka me zai faru? Ya ghafir lakum dhunuba, kuma sai ya gafarta muku zunubanku. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ƙi. Aka tambaye shi, to yaya kenan wa zai ƙi shiga aljanna? Ce man ada ani da kullal janna wa man aba faqa da aba anni da kullal janna, wanda ya bi ni ya shiga aljanna, wanda ya ƙi kuma ya shiga wuta. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya wallafa littafi tintimi mai akan wannan hadisi, muna dani da kallon janna. Ana gani shine littafin da aka fi zakar masa kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala, irin yadda ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kwadaitar akan aibiyya gare shi. Ba wani wanda ya kasance akwai dan karancin imani a zuciyarsa wanda zai karanta wannan littafi bai kasance mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma a hadisi wanda ya kasance ingantacce, ba za ka zama mumini ba. Sam duk karatunka, duk sallarka, duk sadakarka, duk kyautarka har sai ka so annabi sallallahu alaihi wasallama, ba a nan aka tsaya ba, sai ka so shi fiye da kanka, fiye da zuciyarka, fiye da ranka, sai ka so shi fiye da iyayenka, sai ka so shi fiye da dukiyarka, sai ka so shi fiye da komai da ka mallaka, fiye da iyayenka. Sai ka so annabi haka, sannan ka zama mumini. In ba haka ba, ko sai na Umar ne kai ko Abubakar, ba ka zama mumini ba, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara. Ku dubi irin wannan matsayi nasa. Wa in tudihu ni rahatu, in kuka bi shi kun shidiya. Suratul Nur, magana ku cewa adiullahi wa adiur rasul adafi, ai wannan zaka samu ramini ne guda daya, amma ya hada da na Allah da annabi ya fito, raba shi zaka ramini ku. Wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu, sanuni Allah da manzansa yafi cancanta an yi ruhu yadda da shi. To a ji Allah ko annabi, to irin wayannan lamiran suna nan a cikin Alkur'ani. Allah subhanahu wataala ya halifuni billahi ma kal kalimatu wa kafur ba da ithna wa hamu bi malam yana goma na qaw illa anagana hum la rasulun min fadli, wa wato bisu tashin wannan daukar fansan ba su kafire illa an agana Allah wa rasuluhu, sai sanda Allah da manzansa ya zama sun wadata su. Da akwai aya a baya ne wacce take nunawa cewar yadda wacce aya ɗaya ce wacce daga ita sai innal musaddiqina daga inna ilallahi rajibuna, shine ƙarshen aya. To wannan aya na fahimta din sanda inna ilallahi rajibuna, sai an koma daga baya ne, to ta yi tsayi kama a karanta daga baya. Saboda haka waɗannan dai ayu dai an ji, insha Allah za mu zo mu faɗa insha Allah a kan irin wannan, tunda menene sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, abin da ya faɗa ko abin da ya aikata ko abin da wani ya aikata a gabansa bai ce da shi ko bai hana shi ba, ko abin da aka yi aka zo aka gaya masa bai musanta ba, bai hana ba, to wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai sunna qauliyya, akwai sunna fi'iliyya, akwai sunna taqaririyya, akwai sukutiyya. Abinda aka yi a gaban sa aka zo a ga masa yin shi, shi ma wannan sunna ne. Ana rubuta waka a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama, ana rera waka a gaban manzo, ana yi kuka ko ba a yi. Hassan yana rera ko ba ya rera, Kansau tana rera ko ba ta rera, Abdullahi bin Rawaha yana rerawa ko baya rerawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Haka nan Ka'ab bin Malik yana rerawa ko baya rerawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yayi fada abubuwan da suka fi fada a cikin waƙoƙin su, ya hana. To saboda haka ba rubuta waka, rerawa ka ta yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sunna ce, sunna ce ta ƙaririyya, sunna ce gagatunin ka kira ta kowace. Amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba mawaki bane, dan dan ikitibasi da yake yi na wa'insu waƙoƙi ba za a ce mawaƙi ba, sai dai ya faɗi magana saji'i kai ta ce kamar waƙa ce. Amma yakan yi kotin, yakan yi ikitibasi na wa'insu baitoci na shi'irul jahilina, mawaƙan ma jahilai. Shin ka karanta waƙar kafir ita kuma fa? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa kafin da wa'inda suka gabata. Murka cewa babu wani abu da ya sabawa, in yayi daidai da abin da Allah ta'ala ya faɗa ko annabi, shikenan kana iya karantawa, kana iya kotu, kana iya kafa dalili da hujja ta addini da su, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Yana nuna cewa abin da mawaki ya faɗa na gaskiya mallabi abinda yake cewa ala makaralla ba'in wa kullu naqim la mahala taza'in ala kulli shay ma qala Allah ba'in wa kullu naqim la mahala taza'in. Kai saurara, duk wani abu idan ba Allah bane zai gushi, yayi daidai da kullu man alaha fan wa yabqa wajhu rabbikal wa kullu naqim la mahala taza'in, din ni'ima babu kokonto sai ta gushi. Saboda wannan waka ce ta tun kafin bayyanar addinin musulunci, wani kafiri a zamanin jahiliya yayi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ciro ta ya buga misali da ita. To da na so a ce ina ga saboda ba a fara daman da wuri ba, a game da abubuwan da muke ɗaukowa muna yin bayani wanda muka karanta a surorin nan guda biyu na Tahrim da kuma Suratul Talaqi, akwai zancen idda ta wacce mijinta ya mutu wata hudda kwana goma, idan ya kasance mai ciki ce ita ma haihuwa shi ne iddarta, idan kuma ya kasance ba mai ciki ce ba to shi kenan gashi nan wata hudu da kwana goma, in mai shi ne amma ba da jini za ta yi ba, in mai ciki ce haihuwa ce. Nan abin da nake kira shi ne, akwai abin da ake kira hidad, hidad ne shi ne takaba, wanda ya mutu nan ya mutu, saboda haka babu wanda zai tsaya ya kare wannan matar tasa, irin yadda zai kasance kishinka ya kasance ya ɗore, ya zama cewa a sanda take azummarsa babu wani abu na asha wanda ya taɓa ta, ba wanda zai tsaya wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala da kansa. Saboda haka sai aka shar'anta hidad, shi ne rashin kwalliya, mace ta zauna ba kwalliya, babu wani turare mai ƙanshi, babu wani mai mai ƙanshi, babu wani tufa wanda zai kasance ya ja hankali, babu wata kwalliya irin ta fuska ko sa waɗansu ƴan kunnaye, ana so ta zauna irin yadda maza in sun ganta ba za su sha'awa ba. Wannan shi ne kariyar da Allah ta'ala yake so ya baiwa mace, kuma shi ne tsaro da gadin da yake so ya yi wa mijin wannan matar da ta mutu. Saboda haka in ya kasance mace ba ta zama haka ba, to ya kasance ba ta bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba, kuma ba ta zama mai tsoron Allah ba. Wannan wani abu ne wanda ya kasance ya tabbata a kan wajen malamai ga murar malamai. Sannan kuma tunda yake haka ne fita ma kenan tunda baya nan, saboda haka ba za ta fita ba, lalle ba za ta fita, ko wanda suke cewa ba za ta fita ba da daddare ne gaba daya. Amma in akwai ba ta da wanda zai ba ta abinci, ba ta da wanda zai taimaka mata sansam, dole sai ta fita ta samu abin da za ta ci ita da ƴaƴanta kila. Ga waɗanda suke cewa ba za a ba ta abin da za ta ci daga cikin abin da miji ya bari ba, miyewa shi ma da ya bari ba shi da komai, mijin ta iya fita gwargwadon bukatar da za ta yi ta dawo. Amma da wannan shigar irin yadda ba wanda zai ganta zai daman da an ganta an tabbatar cewa wannan dai ba ma wanda zai kula ta, kai ba kanshi zaka je, kai ba karar wani warwaro ko karar wata tamantaka ko kuma ƴan kunne zaka je, bare ka ce zaka yi dama. Kuma duk wannan kauce-kaucen da ake ido ake yi, dama an saka ai tsari ne da kulle saboda ido, ai daga gani ne sai kuma a kira sai shawara shikenan sai a aikata barna. Shi yasa aka saukar da ayoyi guda biyu waɗanda suka wajabtawa maza da mata sun ce idan dinin su. To in ya kasance ta ƙin wannan ta ci gaba da yin kwalliya ko ta fita ba tare da wata bukata ba, wannan kuma tsakaninta da ubangijinta, kuma ita ma ba za ta ga daidai ba gare ta da kuma ƴaƴanta. Saboda me? Saboda baiwa ta je ta kawo musu ma abin da ya kasance haramun ne su ci, Allah ta'ala ba zai karbi ibadarsu da kuma addu'arsu, ta cuce su kenan. A wannan lokacin kaman shekaru ba su fi ta kirge da yatsun hannu shekaru biyar ba, wani suna wai sai ka ji ana cewa wai ya mace idan ta yi wannan ta gaba wai ta kwana 40 shi kenan. Allah ta'ala ce arba'atu ashhurin wa ashara, nassi ne na Qur'ani, wanda ya kasance ya karyata wannan ya zama kafiri. Cewa in ta kwana 40 shi kenan, to a ina ne aka zama cewa ai hidadi inda ake faɗa ma ai kwana uku ne, in dai ba na mutuwa ba ne, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin rashin kwalliya da ta wuce kwana uku sai dai idan a wacce mijinta ya mutu saboda da laraba suna da al'ada idan dan su ko dan uwan su ko wani shi wani dai nasu hakan nan ya mutu sukan yi irin wannan takaba din ta kwana uku wannan ya halatta hatta addinin su amma abubuwan da suka shafi yage yage na tufa da ihu ihu da kalmomin da suke fitarwa da mace daga cikin tauhidi wannan Allah ta'ala ya hana addini ya hana sai ta fada gaskiya kuka ba hana ba annabi ma sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi kuka saboda mutuwa saboda ka ya kamata ayan nan ta at-talaq surar at-talaq nan kike da cewa a ji tsoron Allah in aka ji tsoron Allah ga abin da ya faru suwa Allah ta'ala yake ce a ji tsoron Allah ma'aurata in ma'aurata ba su zama masu tsoron Allah a dukkan sassa dukkan lungu dukkan reshe dukkan asali dukkan wani abu da ya yaɗu na sha'anin aure ba ba su ji tsoron Allah a wannan matuƙa duniya ba ta zauna lafiya ba su ba za su ga daidai ba har abada a auren da ba a auren ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta cewa in za ka yi auren ka nemi mai addini ba a hana ka mai kuɗi ba a hana ka mai kyau ba ba a hana ka mai asali ba ba a hana ka maɗaukakiya ba amma ka tabbatar da mai addini za ta bi ni in ba haka ba ta riba ta yadda za ka taɓa wannan ya rage naka saboda haka rashin auren mai addini shi ke samu ake samun marasa tsoron Allah har in ya kasance an samu wani hukuncin Allah riƙa neman kakkaucewa dan zaman da zafi na wata huɗu da kwana goma na Allah ne na annabi ne saboda miji ne saboda su zama masu tsoron Allah ne sai su ga sun gwammace su yi asarar wannan yadda suna iya samun aljanna wanda sallarsu ko azuminsu ko zakarsu ko hajjinsu ba ta ba su ba amma sai su gwammace su ɓata wannan lokacin akan wani abu kawai na duniya ko za ta je wani biki ko za ta je wani abu abin da zai zo ya tafi akwai wanda ya kasance ma'aikata ne ma'aikata kina ta kaba kuma ba a barki a gurin aiki ba a baki maternity leave ko kuma ba a baki idda in akwai irin wannan akan ba da irin wannan casual leave akan irin wannan ba aka tsananta kila kamfani ba ya san yi asara ka iya tafiya da wannan shigar kuma kamar yadda yake a gida ba za ki kula kowa ba haka ma in kin je aiki kuma ki sanar wa shugaban ma'aikata dukkan ma'aikata gabaki ɗaya ga handa kici saboda kar wanda ya wani taje dama can an hana ki yin komai an hana ki bin wata hanya wacce ta kasance mummuna ko da aure ko ba aure ko ta kaba ko ba ta kaba amma yanzu abin ya fi tsanani tunda akwai haƙuƙuwa da yawa a kanki akwai haƙƙin Allah a kanki akwai haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kanki akwai haƙƙi na mijinki wanda baya nan a kanki wanda kuka zauna da ya kamata a ce kin rike amana da take tsakaninku ya kamata ƙauna da ya nuna miki da zaman da kuka yi kin yi ƙoƙari ke ma kin kwatanta wani abu wanda shi ma a can zai gani kin dan rama dan wani dan haƙƙi dan ƙanƙani daga cikin haƙuƙon da suke a cikin haƙƙin balna wannan haƙƙin ba shi yake ba ubangijinku ne yake gabaki daya saboda ka ya kamata masu takaba su ji tsoron Allah ya kamata malamai su ji tsoron Allah su riga gaya wa mata gaskiya addinin musulunci wannan takabar wai ba ya sa ta ne mace ta koma wani abin tsoro ko dodo ba su je su yi wa irin na kudin nan waɗanda suke bin waɗansu addinai mana akwai waɗanda idan ya akwai waɗanda za su shekara su suna yin idan nan akwai wacce idan in mutu mijin shi kenan ke ko wannan in kin gama wannan kina iya yin aure in ka ga irin abubuwan da ya kasance yake faruwa a waɗansu guraren a waɗansu al'adun na takaba ana muzanta mata ana cutar mata ƙwarai kuma sannan a rabu da cewa wai sai wata ta zo ta saka ki a takaba daga ran daga san da ya mutu kin shiga takaba kenan ba wani mai sa wani a cikin takaba duk wayannan al'adun nan riƙewa wuka riƙewa bida da tafiya da lallafe wai in za a je ban ɗaki wai tun kin da ya mutu wai a tautaya mata ba zai iya binta da in za a tafi a ajiye bida a kan gado da sauran irin waɗannan duk wannan dukkanin ku bid'a ce mummuna zunubi ne in kin Allah bai ce ki ba haramun ne a ce akwai kuma ranar fita ta kaba shi ma za a zo a taru a samo mai yin hadisi hadisin tuli sai ta shaddanta abubuwa abubuwa iri iri yadda zake tafiya daban irin yanzu sun daura kaya daban sai an yi wanka tukunna sannan za a yi yanzu kuma cin da tayi ta kaba zake wankan in ta kaba duk wannan ba wani abu dama kina yin wankan ki ba a hana ki yin wanka ba ki wanka da sabulin salo ki fitar da daudar jikinki gaba daya ai akwai maganar lafiya saboda kar ki zauna da kanni kar ki zauna da maiko kar ki zauna da wani babban nan tsari ko wani abu kina iya ai akwai abubuwan da suka ji ba masu kanshi ba ba masu wari ba kina iya amfani da su to duk irin waɗannan ita mata a gaya wa mutane to sannan kuma akwai abin da ya shafi hazana reno wannan wani abu ne wanda yake damu al'ummar musulmi a wannan zamani kuma abu ne mai sauki abin da ya jawo dukkan zuciya ce da rashin tsoron Allah idan da yakan ce matar mai tsoron Allah ce miji mai tsoron Allah ne duk irin waɗannan kace nace inda suke tasowa duk da ba su taso ba me wa ka same su dukkanin su ba masu tsoron Allah ko wani mai tsoron Allah wai wani wai wani ba mai tsoron Allah ba wani abu kuma a samu daga ko iyaye duk ana samu irin wannan ko abokai ko kawaye hazana shine reno akwai abin da ke hazana saboda ka reno na uwa ne duk sanda aka ce aure ya mutu akwai da a tsakani ko akwai ƴaƴa a tsakani ko akwai cici a tsakani duk wannan na uwa ne ko ƴaƴan sun kai goma na uwar ne ba na uban bane renan saboda ka agunta za su zauna ko ita wace ce da kanka ce ai ba ta da tarbiyya ai ba ta da ilimi Allah din ya san haka ya fi ka sanin haka amma ya ba ta su waɗannan ƴaƴa ai ciyarwa da kyakkyawan hali ba a gare ka yake ba a wajen Allah ta'ala yake saboda haka namiji zai zauna gurin mace uwarsa ko kakarsa mace idan babu uwa akwai uwarta sai ta rene su in babu uwa kila akwai ƙanwarta kila akwai yarta kila akwai yar uwar uwarta layin mata dai kawai har dai sun kare ko sun kare in za a dawo bangaren mazan ma sai dai a nemo ko mahaifiyarsa sai dai mace nasin yana cewa wasarfu ha'ilan nisa'i alyaqu bi annahunna fil umuri ashfaqu juyar da reno zuwa mata shi yafi dacewa ko kuma shi yafi li annahunna fil umuri ashfaqu dan su suka fi tausayi a cikin al'amura Allah ta'ala ya halicci namiji ya halicci mace kowa kuma sai ya raba dabi'a da halaye gwargudan irin nasa ya baiwa mata hali irin na tausayi da jin abubuwa a sammu maza kuma ya ba su ƙarfi kuma kowanne gade ba ne a ɓangarensa na rasa kalmar da zan kawo in ba ta barbarci ba sai ka nemi fassarar ta gade ba da shi ne sai na Umar ɗansa Asim ya gan shi a Quba yana wasa kawai sai ya ida ko shi ai ɗansa ne sun rabu da uwarsa lokacin sai na Abubakar shine Halifa sai kakar yaron sai ta zo ta kawo kara wajen sai na Abubakar ko uwarsa sai ta kawo kara shine sai sai na Abubakar yake cewa bata ɗanta je ce kalaba ya bata yace bucin ko warin jikinta ya fi ka bai ce komai kuwa saboda ka idan namiji ne har sai ya balaga in mace ce har sai an yi aurenta mijinta ya shiga ɗakinta shine dukkuli sannan ne za su iya zaɓar shin wajen ubansu za su koma da sha'anin reno ko kuma wajen uwarsu za a ba su ikhtiyari akwai hukunce-hukunce a ƙasashe na musulmi iri-iri na wannan ikhtiyari ko sandan reno zai ƙare kamar irin ƙasashe irin su Sudan ne irin su Masar ne dokoki ne mu anan a ɓangaren Najeriya Kano ƙasashen da ake shiga da musulunci wannan abin na faɗa shi ne haka nan yake saboda haka shari'ar reno ba wata aba ba ce inda ta kawo ƙara ya'yan akalmi ya'yanta ne inda aka zo gaba na wa'yannan ɗin ya'yanta ne to ai shi kenan ta haifi ta ya'yanta ne saboda ga ya kamata shi ma wannan a gani amma akwai wa'yanda suke ganin ko dan suna da kuɗi ko dan suna da mulki ko dan suna da isa ko suna da wani hali na fitsara na gigi da kai sai su je su san gaba daya yaƙinsu ne, in ba haka ba kuwa shi kenan ba za su ciyar da su ba, ba za su sa su amfana, ko kuma in sun zauna a gurin iyayen za su lalace, ko uwar ai tana bin maza, ko kila karuwa ce, ko menene menene, duk wannan ba dalili ba ne. A shari'a ita ce uwarsu, ita ce uwarsu, da uwa ake aiki, ba da wai halin uwa ko menene ba. Sai idan ya kasance alƙali ne shi a nasa yake ganin akwai wata masalaha, to shi ko ba haka zai ƙarara yi hukunci ya baiwa uban renon ba, sai ya yi rubutu dogo da hujjoji da kotun na hadisai da ayoyi tukunna ya tabbatar. Idan kotun a gaba ta ga ta yadda da wannan shi kenan, in ba ta yadda ba shi kenan ta rushe. To saboda ya kamata su ma irin waɗannan mazan su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah. Ana nuna balo
yau Alhamis 20 ga watan Ramadan na shekara ta 1443, wanda yayi daidai da 21 ga watan hudu na shekara ta 2022 miladiya.
Ga irin yadda shedan yakan hana buduwa aure don saboda daukar fansa,
daliran hana aure wanda bai shafi sanmu ko ya shafi wani boka ko wani sihiri ba, za mu kawo inda shedan da kansa yakan hana yarinya aure da kuma lalata ma waɗansu abubuwa muhimmai na rayuwarta,
shi ma don ya ɗauki fansa saboda riƙo da addini da yarinyar take yi,
wanda na kira shi larurar 'yan mata salihai ko kuma mishikilar 'yan mata masu addini.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu akan auri mace saboda kyawunta ko saboda dukiyarta ko saboda matsayinta ko saboda addininta, amma na hore ku lallai da ku auri mai addini, in ba haka ba tarifaske da lallai za ku talauce ko wani abu na tsoratarwa makamancin wannan. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, idan an ce akan samu mushkila ga yarinya mai dukiya ko wata mai wani matsayi ko kuma wacce take mai asali, to me addinin fa, ita ne addinin nan ma ita ce wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a aura, sai ya za a ce kuma tana da mushkila. Wannan shi ne abin da yake zuwa zukatan mutane, abin da yake zuwa 'yan uwa da waɗanda suka san wannan yarinya. Me addini ce ta kirki ce, mai hazaka ce a karatu, mai fahimta ce a karatu, mai biyayya ce ga iyayenta, mai biyayya ga malamanta, kowa ya buɗi baki ya banta yake addu'a yake mata, amma sai a ga daga baya sai a ga ta susu ce ta zama wata iri, kuma maganar yabo bai taso ba sai kuma tunani da tausayawa. Irin wannan larura ɗaya ce daga cikin ko ɓangare ce daga abin da na kira larurar salihai, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ni da irin wannan larura kamar shekaru biyu da suka wuce. Allah ya sanar da ni sunan wannan larura da alamunta da maganinta da kuma hanyoyin karewa. Alhamdulillahi bi ni'imati tatimmu salihah, godiya ta tabbata ga Allah wanda da buwayarsa ne da ni'imarsa ne abubuwa kyawawa suke tabbata. Ita wannan matsala ba wai 'yan mata ko mata kawai suke fama da ita ko take damunsu, a'a maza da mata ne gaba ɗaya, kowa gwargwadon irin yadda matsayinsa da halinsa da sana'arsa take, wato takan shafi mata, matan nan na aure ne ko zawarawa, yara ne ko tsofaffi, takan shafi maza, mazan nan waɗanda suke malamai ne, shehunne ne, bata bar shehunne ba, bata bar annabawa ba. Annabi Ayyuba yana daga cikin irin waɗanda suka shiga irin wannan mushkila, tare da cewa annabi ne shi mursali, ko kuma maza ne wanda suka zance ƴan siyasa ko shugabanni ne ko sarakuna ne ko gwamnoni ne, mataimakan gwamnoni, ba ɗaya daga cikin irin waɗannan wanda ba mu same shi da irin wannan matsala ba, ko masu kuɗi biliyoniyoyi. Saboda mai, in dai za ka zama kirki, in dai za ka zama mai adalci a mulkinka, za ka zama mai tausayawa jama'a, mai kyautatawa jama'a da dukiyarka da mukaminka da matsayinka, to idan baka ɗauki mataki na kariya tsakaninka da Iblis, wanda shi kuma wannan abin da kake baya so, to sai ka dawo ka rasa abin da za ka yi, kuma ka rasa mai taimakonka, kai kuma a wannan hali ka rasa, ka ne mai taimakonka ka rasa. Saboda haka ashe alamun kusan duk iri ɗaya ne, sai 'yan bambance-bambance. Saboda haka alamun budurwa ba zai zama daidai wa daida da alamun bazawara ba. Alamun bazawara ba zai ma daidai wa daidai da nan na matar aure ba. Alamun cutar ba zai zama daidai wa daidai da alamun mace da kuma namiji ba. Su ma mazan har yanzu tsakaninsu akwai bambance-bambance saboda waɗannan matsayin yau da kullum. Ita ce ta dawo muka gano wannan. Da izinin Allah za mu yi magana game da mushkila wacce ta shafi budurwa mai addini. Saliha, mumina, su masu irin wannan hali, Allah ne kan zaɓe su zama na kirkiɗe. Allah shi ne ke zaɓar wanda ya gada mu. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah shi ne yake zaɓen daga cikin mala'iku ko daga cikin mutane, sai ya zaɓi manzanni daga cikinsu. Manzannin nan sun ji 124,000 duk yawan mutanen nan na duniya, duk biliyoyin mutanen nan, waɗannan Allah ta'ala kaɗai ya zaɓa. A manzannin ku sai mu ga cewa ma 313 ya zaɓa a cikinsu, ko da 14 ko da 18 yadda aka samu saɓani. Su ke nan manzanni waɗanda ya zaɓa daga cikin biliyoyin mutanen da ake da su ga aljanu. Saboda mai sauda warabbuka ya talgo ma sha wa ta maka na hun kiyar. Allah ta'ala shi ne yake halitta yake zaɓar wanda ya zo, ba wai mutane ne suke zaɓan cewa ne mun ga dama ya zama kaza, mun ga dama ya zama kaza. Zaɓe ma da ake yi kawai ana yi ne kawai wani abu ne da ake ce da shi ko mali, amma tuni Allah ya zaɓi wanda ya zaɓa. Duk wanda aka zaɓa Allah ne ya fara zaɓansa, mutane suka tabbatar. Saboda za mu ga hatta a mala'iku ɗin ma waɗanda ya zaɓa, waɗanda muka sani a cikin mala'ikun nan waɗanda Allah ta'ala yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, in banda Allah in banda ubangiji ba wanda ya yawan rundunar ƙididdigar rundunar mala'iku sai Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya halicce su. To ko su kansu ɗin mu ma guda goma kawai Allah ta'ala ya sanar da mu, akwai Mika'ilu, akwai Asrafil, akwai Azra'il, akwai Jibril, akwai Maliku, akwai Rirwan, akwai Acidu da Rikibu da Munkaran da Nakiri, su kenan guda goma Allah ya sanar da mu. Muka ji daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To alamun larurar Saliha, musamman larura ta budurwa wacce ba ya aurenta, idan ta gamu da wannan larura ta ya ake a gane me take yi a fahimci eh wannan larurar ce, me aka gani a tare da ita za a gane lalle wannan larurar ce. To abin da yasa akan gane shi ne saboda addinin nata, wato dai me ya jawo ma tukunna, addinin ta shi ne ya jawo, zama wacce ta kirki shi ne ya jawo, yabanta da ake yi shi ne ya jawo, jama'a suna yabanta, iyaye suna yabanta, malamai suna yabanta, dattijan gari suna yabanta, ƙawayenta ma suna yabanta, ƴan uwanta ma suna yabanta, saboda wani abu da ta yi zara da shi a cikinsu a cikin tsarata ko al'umma ko a gidan ma, saboda addini, saboda alkhairin, saboda sanin ya kamatanta, saboda kunyarta, saboda shiru-shiru ɗinta, saboda tawali'unta, sai a yi ta yabanta. Kowa yana so ya yi mu'amala da ita, duk wanda ya zo ya mace ta shirya zai ta. To amma sai mutane kuma su ga ta shiga wani hali wanda tun suna shakku, tun ane mata faɗa, tun ane ta haske a dawo, kuma sai dai a riƙa jin tausayinta, an tabbatar ba da gangantaki ba. Na farko takan yi tunani addinin nan wanda take riƙe, kuma sai ta dawo tana kokwantansa, tana kokwantan ingancin addini, tana kokwantan cewa wannan addini an yako da gaske, kuma shi ne addinin da ya zama karɓaɓɓe. Duk dukkan da ya ta ma kalmar addini ko kalmar musulunci sai ta ga zuciyarta tana bugawa, ta imauce abubuwa da dama dai wanda za ki ta tunaninsu, tana kokwantansu wanda ya shafi addini, wanda da za ta bayyana shi ita kanta sai ta ganin cewa za a yi mata hukunci da kafiri. Abu na biyu kuma shi ne yin tunani irin wannan mummunan tunani ɗin a kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala, sai ta riƙa jin tana kokwanton ma kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukansa, tana kokwantowa aikin Allah da maganganun Allah da alƙawarin da ya yi na alkhairi da kuma alƙawarin da ya yi na azaba ko na sharri, duk sai ta riƙa kokwantowa. Sai ga gwamnati ta yaya ma za ce Allah ya halicci kaza, ya halicci kaza, ya bar kaza, ya bar kaza, don mene ne ya halicci afuya bai yi ta mutum ba kuma a zo a yanka ta? Sai ta kafa kokwanton ma adalcin Allah shi da hikimarsa, me yasa ita Allah ita mace, me yasa wancan aka yi namiji, me yasa yi bishiya bai yi ta tunkiya ba, me yasa yi tunkiya to bai akuya ba, to ya yi musu adalci kin ya yi wa akuya adalci, yanzu ya halice ta kuma sannan shi a yanka ta. Irin wannan zai ta zuwa mata a zuci, kuma za ta riƙa jin magana ko a zo ane mata raɗa a kunne, ko ta rika jin magana daga kirjinta ko ma ya kasance ta ga alamar inuwa ta me yin magana ko ta ji motsin sa wannan fa a fada kike nan fa in ku tana bacci shi ma irin abubuwan da za a yi ta nuna mata kenan baccin ma ya zo ya gagara ta kasa samun nutsuwa abinci ya gagare ta ruwa ya gagare ta sha ba bacci ba shin abinci ba nutsuwa komai za ta yi ne dai kawai dole ba akan tana so ba da za a kira ta ba ta amsa da sauri ba saboda ita tunanin ta take yi daban ne saboda haka tana cikin haka din kila wani kuma gashi fa shi yasa ta ta rika wannan amma kuma sai izo ce ta to ke fa wannan tunan da ke cikin zama kafura take ne kin zama yar wuta kenan yanzu Allah yana nan yana ta tsine kin zama tsihinniya kenan sai ta kara imau cewa ta sa kuka ke ta yin kuka ba a san me da yin kuka saboda irin waɗannan abubuwan da take ji ana faɗa kuma ba za ta iya dinawa ba irin wannan tunani kuma ba za ta iya gaya kowa ba bata san me yi ba kar ta faɗa a ce kafira ce ko mahaifiyarta ba ta gaya mata ba ko wani mukusancin ta saboda haka sai maganar ta tai sauki da mutane sai ta fi son zama ma ita kaɗai akwai abubuwa da dama da za ta riƙe kirkiwa tana danganta su da Allah subhanahu wataala ko ni ba zan iya gaya muku ba saboda munu wannan ma zazzabar kalmomin nake faɗa amma abubuwan da ake samu sun fi waɗannan na uku kuma takan zo tana yin tunani akan annabin nan namu sallallahu alaihi wasallam annabin rahma iblis sai ya zo mata yana saka mata shakka a cikin manzanci ta riƙa ma shakkan shin ma ku akwai shi ma an yi annabin ma shin aiken nasa ma ku ya kuma idan kuma daga sani Allah ne ya aiko shi to me ma fa'ida cewa wai Allah ma shi Allah din ne sai zai aiko wani ba zai zo da kansa ba shi in dai dai abin in gaskiya haka za ta yi ta tunani to ma Allah din ma ilahi to shi Allah din waye halitta haka za ta ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda duk yake irin wannan tunani yake wannan tunani yayi kokari ya dena kuma sannan yayi sai a'udhu billahi min shaitani yayi tofi barin hagun sau uku wani shaitani ne wanda yazo yake mar irin wannan yakan ce to wannan shi ne sarihul iman wato wanda ya kasance imanin sa yayi zulfi salihi shi yake irin wannan tunani in ji Allah subhanahu wataala
ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kaman yadda aka nema
0803552958 0803552958
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين